أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa ya kaddara haduwarmu a wannan masallaci namu na markaz Iqra a nan kwanan dawaki Zaria Road, domin ci gaba da karatun tafsiri na Alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan watan na Ramadan. Idan ban manta ba, yanzu haka muna 15 ga watan Ramadan. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 1447, wanda ya daidai da 4 ga watan 3 2026 miladiya. Har yanzu muna cikin suratul anfal, suratul an'am kai. Mun tsaya a aya ta 65, yau zamu tashi akan aya ta 66, inda Ubangiji madaukakin sarki yake cewa:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.
نعم. وبنجد ما دوك جنسر كيتي وكذب به قومك كما متاننك سنكرية تاشي واتو القرآن وهو الحق كما شيني جسكيا. قل كتي لست عليكم بوكيل، لليني با وكيلي بني با أكمكم. لكل نبأ مستقر، كون لاباري أقولو كتين زوانسا هو تبتسا. وسوف تعلمون هما دسا مضاف سني. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا كما إذا كجا وأن جسكي كوسا واتكين آيوهم فأعرض عنهم وككود كي قبرزوا حتى يخوضوا في حديث غير حسيسين شقا واني زنشان باوان نمبا. وإما يوسينك الشيطان كما إذا الشيطان يمين من تدك حتى زونا تاردسو فلا تقعد بعد الذكرى تلوك تندكتنا كك زونا مع القوم الظالمين تارا دمتانا دسك الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء كما وان ده suka ji tsoran Allah, suka ji tsoran haduwa da Ubangiji madaukakin sarki, suka ji tsoran hisabun da babu komai a kansu in sun zauna da su. Walakin sai dai zikira za su yi musu wa'azi, la'allahum yattaqun, ko za su ji tsoran Allah. Ubangiji madaukakin sarki a nan gun yace wa kazzaba bi, ai sun karyata shi Alkur'ani da ka zo mushi da shi, da shari'ar da ka zo mushi da su. Qaumuka mutananka, wa huwa alhaq mutananka bi ma'ana Quraishawa, mutanan Makka da ka zo musu da Alkur'ani sun karyata ka. Wa huwa alhaq kuma babu wata gaskiya koma bayan Alkur'ani, wato babu shakka a cikinsa babu kokonto cewa shi alqur'ani gaskiya ne. Ulka ce musu lastu alaikum biwakili, lalle ni ba wakili bane akan ku. Ai lastu alaikum hafiz, walastu ni ba mai kiyaye ayyukanku bane ba. Ni ba a umarce ni in kiyaye ayyukanku ba, in ba ku sakamako akan su ba. Kawai ni mai gargadi ne a tsakaninku da kuma mai isar da sakon Allah. Kaga nan an umarci Manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu cewa shi mai gargadi ne, shi ba mai kiyaye ayyukansu bane ba da zai ba su sakamako a kai. Shi yasa a wani waje inda Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum, kuce ka ce wannan alqur'ani gaskiya ne daga wajen Ubangijinku. Faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya yi imani da shi, wanda ya so ya kafirce mishi. Kwaɗai abinda ake umarta na da shi shi ne in sanar da ku mai Allah ya ce, ku kuma abinda yake kanku ku ji ku yi da'a. Wanda ya bi ni ya bi abinda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya aiko ni da shi, ko shakka babu zai rabauta duniya da lahira. Wanda ya saba ni, ya saba mini, ya bujirewa abinda aka aiko ni da shi, ko shakka babu zai shiga shaɓawa a duniyarsa da lahirarsa. Yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tabbatar ya faɗa musu cewa alqur'ani gaskiya ne, kuma shi ba mai kiyaye ayyukansu bane ba, shi yasa Allah ya ce li kulli naba'in mustaqa, kowane labari akwai lokacin tabbatarsa. Wato duk abin da nake faɗa muku a cikin alqur'ani gaskiya ne, hakika ne, kuma akwai lokacin da zai afku ko ba yau ba. Shi yasa Umar da yace wala ta'lamunna naba'ahu ba'da shi, da sannu lallai wallahi za ku san abin da ake ba ku labari bayan wani lokaci. Wato lokacin da aka yake faɗa musu labarin za a tashi alkiyama, yake faɗa musu labarin za a yi hisabi, lokacin da yake labari za a yi kaza, to wannan labarin tabbas mai yiwuwa ne akwai lokacin da zai faru. In ya faru kuma sawfa ta'lamun, za ku sani dangane da azabar da aka tanadar muku, azabar da aka tanadarwa duk wanda ya kaura cewa littafin Allah. Shi yasa a wani waje Allah yake cewa li kulli ajalin kitab. Allah madaukakin sarki yana ta faɗar wannan, fa sawfa ta'lamun, da sanne za ku sani. Kowane littafi, kowane abu da aka sa yana da lokaci. Duk wannan tsoratarwa ne, kamar ka iya cewa mutum ne to za ka sani. Kaga idan kai wa babban laifi ko yanzu ne a duniya ya ce ba shi kenan za ka sani, to kai ka san za ka ɗauki sakamakon abin da kai. Shi yasa Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce wa sawfa ta'lamu, da sannu za ku sani. Ai, da sannu za ku amshi sakamakon abin da aka yi muku alkawari da shi na azaba dangane da ƙaryata ayoyin Allah da kuke. Shi yasa Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce wa idza ra'aytal ladina yaquduna fi ayatina, idan ka ga waɗanda suka zauna a majalisa suna kutsa cikin ayoyinmu da ƙaryatawa da izgil da soki buruzu, suna magana abin da ya saba ma gaskiya, suna magana yaban ƙarya da masu ƙarya, da kuma kyautata abin da yake na ƙarya, da kuma kira zuwa gare shi da yaban makaryata da azzalumai da munafikai, to fa a'ridu anhum, ka kauda kai daga gare su, wato ka tashi ka bar su. Hatta yaqulu fi hadithin ghayr, ase sun dauki wani maganan na daban, ba irin wannan ba ta izgili, ba irin wannan ba ta karyata ayoyin Allah, ba irin wannan ba ta batsa da alfasha da ke ta dokokin Allah. Amma matukar a majalisi kana zaune ana irin wannan, to kada ka sake ka zauna. Wannan umarni ne ga Manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma kowane ɗaya daga cikinmu. Sai Allah ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytan, amma idan shaytan ma ya mantar da kai har ka zauna tare da su a matsayin ka ga fal suka fara wannan abubuwan, kaga wannan ana umartan mu a matsayin mu Allah madaukakin sarki yana koya mana majalisan ma da zaka zauna da abokan da zaka hira da su. duk abokan da zaka zauna a majalisar da ake saban Allah, ake izgili da ayoyin Allah, ake barna, to wannan haramun ne ka zauna a majalisar, domin abin da ya shafe ka shafe su, in baka yi wasa ba zai shafe ka. Kuma wannan umarni da ake ga kowanne daya cikin al'umma cewa kar ya zauna kwata kwata ko ya saurari ko ya ji waɗanda suke wannan ayyuka. In ma ka zauna ka manta kaga sun shiga wannan abu, to fala taqa'ud ba'da dhikra, yayin da ka tuna cewa Allah ya hana zama a majalisa ko a daban ko tare da mutanen da suke fito na fito da littafin Allah, ko waɗanda suke barna suke zuga barna, to ka tashi ka zauna ma alqaumi zalimi tare da mutanen da suke abwalimi. Wannan aya tana nuni ayoyi da yawa da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da suka yi nuni cewa idan mutum yana zaune, wa qad nazzala alaikum fil kitabi, Allah ya ce hakika an saukar da muku a littafi, an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, in har kuka ji ana kafirce ma ayoyin Allah, ana izgili da ayoyin Allah, fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayri, kada ku zauna tare da waɗannan mutanen har sai sun fara wata magana ta daban, innakum idzan mithluhum, in kuka zauna kuwa aka ci gaba da keta ayoyin Allah da izgili da barna a majalisar da kake, to kai ma fatankwacin su ne, wato laifin ku daya zinufin ku daya ka jawo kai ka ko ji in ka zauna, wato wannan hani ne da haramcin zama da duk waɗanda ba su tsoron Allah, kuma hani ne da haramcin musharaka a cikin zance da aiki wanda yake na haramun, ko da ko mutum zai zauna ya yi shiru in dai ba inkari zai yi ba, haramun ne kwata kwata mutum ya zauna duk abinda baka da ikon hanawa, baka da ikon wa'azi, baka da ikon gargadi, to kada ka sake ka zauna tare da su, domin idan ka zauna to kamar ka tabbatar da abinda suke faɗa din nan na izgili da ayoyin Allah da wannan saban da suke, dan haka kun zama daidai da su. To sai Ubangiji ya ci gaba da cewa wa ma 'alal ladina yattaquna min hisabihim min shay, wato waɗanda suka ji tsoron Allah suka ji tsoron hisabun Ubangiji madaukakin sarki babu wani a kan su ba, in ma dai ka dauka in suka waɗanda suka kaurace musu ba su zauna da su ba suka barranta kansu da su, to babu laifi a kan su, walakin dhikra la'allakum yattaqun, sai dai muna umartar ku ku kauce kanku daga gare su, kada ku zauna da su, domin mu gargade ku ko su sun ji tsoron Allah. Wasu malamai aka suka fassara wannan ayar, wato ana magana ne da aka ce wa ma 'alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in, sai zamanto ana magana waɗanda suka ji tsoron Allah suka ƙi zama da su suka kauda kai domin sun ji tsoron hisabu su a wajen Allah, to wannan Allah madaukakin sarki ya ba su da wani laifi, sai dai me yasa ake faɗa musu, dan a musu gargaɗi. Wasu kuma suka ce a'a wa ma 'alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in, kuma babu laifi ga wanda suka ji tsoron Ubangiji wani zunubi wanda suka zauna tare da su din, walakin zikira, sai dai zaman su za su musu wa'azi za su tunatar da su. Shi yasa su malamai suka ce ai walakin liyuzakkirahum, sun zauna tare da su dan ka musu wa'azi, wa ya'izuhum, ka tunatar da su ka musu wa'azi, la'allahum yattaquna Allah, ko sun ji tsoron Ubangiji madaukakin sarki. To wanda suka yi wannan kuma shine tafsirin da yawa da malamai da suka yi, wannan yana nuna kenan ashe akwai dalili na zaka iya zama da mutanen da suke saban Allah matukar zamanka zaka yi wa'azi ne zaka musu gargadi, domin ana jin lalle in ka musu gargadi yafi kusa su ji tsoron Allah. Kaga kenan duk lokacin da ka zauna tare da mutane a majalisa matukar ba za ka iya yin wa'azi ba, ba za ka iya yin gargadi ba, ba za ka iya rage sharrin su ba, ko ka kore shi ga baki daya, to zama haramun ne tare da su. Amma idan zama tare da su zai jawo ka musu wa'azi, ka gargade su su bi Allah, to wannan ya halatta ka zauna da su. So da yawa shi yasa Hausa suke cewa zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai. Abokin barawo barawo, duk irin waɗannan karorin magana da Hausa suke suna nuna cewa in ka ga mutum ya lazimci wasu mutane, to sun yi musharaka da mutanen a wata tunani ko a wani ra'ayi ko a wata aƙida, amma matukar ba gargadi za ka yi musu ba, ba wa'azi za su yi ba, za ka yi musu ba, su kuma suna fito na fito da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, to kowace majalisa ne haramun ne ka zauna da su, haramun ne su zama wajen hirarka. Kuma daman ita zaman majalisar a unguwa ko a kan titina ko a menene, ai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana, ya ce kada ku zauna a majalisa, kada ku zauna a majalisa, imma dai a kan hanya mutum ya ajiye bancina a zauna, ko a shimfiɗa tabarma a zauna a bakin titi ko a bakin hanya, manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana. Sahabbai suka ce malana buddun ya rasulullah, ba za mu iya daina zama ba, wajanda nake tattauna ne ni hira da mutane mu tattauna abubuwa, sai ce to in kun dage sai kun zauna a bakin hanya, to ku ba hanya haƙƙinta. Suka ce menene haƙƙinta? Ku yi umarni da kyakkyawan aiki, ku yi hani da mummunan aiki, ku kame ganinku kar ku ga haram, sannan kuma kada ku yi gulma da mutane. To kaga kuwa majalisar bakin titi da wuya wannan ya iya kiyaye waɗannan sharta, wannan haƙƙin. Domin za a yi gulma da mutane, yawanci majalisa in ka za a unguwa wane ya yi kaza, wane ya faɗa kwata, wane ya shigo gari, wane kai, wane tun safe bai fito ba, ya ji wata ƴan leda da ya shigo da ita kuma ƴaƴansa bakwai ko menene a ciki, wane daga kabe, wane yau kawai albasa muka ga ya shiga da ita, wane ka, haka za a yi kai. Kawai mutane su zauna su yi ta maganganun da bai shafe su ba, kawai su rinka tawa kansu zunubi. To kaga wannan dai haramun ne. To musamman to wannan majalisar ma da ba za a yi saƙon Allah ba, to ina majalisar da za a zauna ya ta zage mutane, ana gulma ana tsiniya mutane? Naka babu wani majalisa da za ka mera ta ta zama in dai ba in an je ba abin da ya shafi addini da tattauna musulunci ake da hirar da za ta amfana ta kasuwa ko ta ilimi ko ta wani ci gaban duniya. Amma in dai ba wannan ba, babu wata majalisa da za ta kai ka zuwa abin da yake alkhairi, musamman majalisun mu na yau. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
نعم وبنجد ما أوكسي سرجية وذر الذين اتخذوا دينكم لعبا ولهوا كما كبر كتالي وأن دسك أوكي الدين لعبا وساء ولهوا دشرفوليا دشغلتوا وورتهم الحياة الدنيا كما رايوا الدنيا ترون إيسو وذكر به كما كيوا أزيد شيء باتو القرآن أن تبسل نفس بما كسبت سوى لوكة دعك سلم ري da abin da ta aikata. Laysa laha min dunillahi waliyyun, ko ba ta da wani majibincin al'amari ko ma bayan Allah. Wala shafi'un, ko ba ta da mai ceto. Wa in ta'dil kulli 'adlin la yu'khadh minha, da za ta ba da fansar duk abin da za ta bayar na abin duniya da duniya gabaki daya, ba za a amsa daga wajenta ba, dan an shi fansar da ta bayar. Ulaika alladhina ubsilu bima kasabu, waɗannan su ne waɗanda suka girbi abin da suka aikata, waɗannan su ne waɗanda aka azabtar da su, aka sadar da su da abin da suka aikata. Lahum sharabun min hamim, lalle suna da wani ruwa tafashashshe na azaba, wa azabun alimun, da azaba mai radadi, bima kanu yakfurun, dangane da abin da suka kasance suna kafircewa. Anan Ubangiji madaukakin sarki yana faɗa manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa wazaril ladina takhadu dinahum la'iban wa lahwa, kabar duk waɗanda ka kyale ka rabu ka kauda kai ga duk waɗanda suka dauki addinin su wasa da wargi da sharholiya. Duk waɗanda suka zama haka, manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗannan mutanen ka kyale su ka rabu da su, Allah halala yake musu. Duk abin da kaga suna ciki, to suna cikin azaban Allah mai radadi. To shi yasa Ubangiji madaukakin sarki yace ka kyale su halin da suke ciki. Wa gharratuhumul hayatid dunya, rayuwar duniya ce ta ruɗe su. Kaga rukun addini ko rukun sakamako, domin din zai iya zama sakamako ko kuma addinin gabaki daya. In ya zama cewa an ce ka kyale waɗanda suka riƙe addinin su sakamakon, in aka ce musu akwai lahira, akwai tashin alkiyama, akwai ranar da za a yi hisabi, sai su rinka dariya suna izgili, to wannan rabu da su ka kyale su. Ko kuma lokacin da ake cewa a je a yi sallah, a yi azumi, a yi tahajjudi, a yi tarawihi, a je a yi wani addini, sai su ɗauki addinin wasa, su yi ta sharholiyarsu, su shagaltu, su barin addinin, sai abin da suka ga dama. Sai Allah ya ce wa zakkir bihi, ai kai gargadi da shi alqur'ani, kai gargadi ka nuna musu uqubar da take gaban su da azaba da take gaban su, domin an tumsala nafsun bima kasabat, domin kada ya zamanto an sallama ranar da za a sallama rai ga abin da ta aikata. Wannan shine abin da Ibn Abbas ya faɗa da Imam Suddi da Hassan al-Basri suka ce an tumsala ai an tusallam, a sallama rai dangane da abin da ta aikata, shine a miƙa ta. In abin da rai ya aikata alkhairi ne ranar lahira, a miƙa shi zuwa alkhairi, ita ce aljanna. Idan abin da rai ya aikata zunubi ne, saƙo ne, sharri ne, a miƙa shi zuwa sharri, shine gidan wuta, shine an tumsala nafsun bima kasabat. Ibn Abbas yace kuma an tufaddaha, ranar da za a wulakanta ko a tona asirin rai da abin da ta aikata, sai zamanto yawma tubulat sarair, kamar ranar da za a yi tonan asiri ne. Imam Qatada da yace an tuhubata, ranar da za a tsare rai da abin da ta aikata. Wasu kuma malamai suka ce an tu'akhi, a kamata. Ibn Zayd ya ce an tuqamata ko an tujza, shine an tumsala, a ba ta sakamako. Duk wannan maganganu kullu hadhihi al-aqwal, shi yasa Ibn Kathir ya ce dukkan wannan maganganu wal ibarat da wannan mutaqaribat al-ma'ana, ta yi kusa da ma'ana, domin abin da take dauka cewa ranar da za ta halaka a tsare ta gabarin alkhairi, a jefa ta cikin musiba. Shi yasa a wani waje Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin, Ubangiji madaukakin sarki ya ce kowace rai dangane da abin da ta aikata za a jingina ta dangane da abin da ta aikata. Duk abin da rai ya aikata a duniya, to shine zai samu sakamakonsa ranar tashin alkiyama. Kai kenan duk wanda ya girman kai ya aikata abin da ba daidai ba, to Allah ya magargadi cewa wannan abin da ba daidai din ba fushi zai gani. Wannan aya tana tsoratar da mu cewa dukkan mu za a jingina mu, za a tsare mu, za a sallama da abin da muka aikata a duniya. Da haka in kana so a sallama ka a abin da yake na alkhairi da dadi da kwanciyar hankali, to sai ka aikata abin kirki. Idan kana so kuma ranar lahira a sallama ka ga aukuba da masifa da bala'i, to sai kai abin da kaga dama. Kuma a wannan ranar, ranar karka ce wani zai tsaya ma in baka dauko kayan alkhairi ba. Shi yasa Allah ya ce laisa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'un. Wannan rai din ba ta da wani mataimakin al'amari, ba ta da wani mataimaki, ba ta da wanda zai kawo mata dauki, wala shafi'un ko ba ta da wani ne wanda zai cetanta. Babu mataimakin al'amari, domin ceto ai akwai ceto ranar tashin alkiyama, amma ceton da umarnin da izini da sharɗai. Na farko da izinin Ubangiji, akwai annabawa za su ceto, mursalai, annabawa, waliyai, shehinan, salihan bayi na kirki, duk za su ceto ranar tashin alkiyama. Amma ceton da za a yi shi ne ceton da Alƙur'ani ya tabbatar. Ceto ba wanda zai yi ceton sai da izinin Allah, kuma ba wanda za a ceta din sai da umarnin Allah. Wato shi ne ceton, kai din nan kai Allah zai wa izini. Ya ce ya ceto, to kuma in ya ce kai ceto, kai zai faɗa, shi zai faɗa mutanen da za ka ceta. Shi yasa ai ceto a wajen ahlus sunna ya zama gabaki ɗaya rata ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki, tunda shi zai ce shehi wane, wali wane, annabi wane, wane wane ya ceto, kuma shi zai ba da listin da za a yi ceto. Za a iya baka ceto kuma a listin wanda za ka ceta ba mahaifanka, ba matanka, ba ‘ya’yanka, ba ‘yan’uwanka, wataƙila ma gabaki ɗaya ba mutanen wannan ƙarnin. Can a cikin mutanen annabi Nuhu ne za a sa mutum goma a cece su, ka cece su. To kaga dan haka yanzu me ya zarru yanzu in ce ai ni muna cikin ceton wani, wa ya ce ma? Sai a bada listin baka. Dan haka kaga abin da ya kamata ka yi concentration ne, me a nan in ka fahimci wannan me ya kamata ka bada concentration a kan shi, cewa ya Allah ka sa ni ceton masu ceto. Kai ta addu'a Allah ka sa ni mai ceto. Amma in kana wane ya cece ni, wane ya cece ni, wane zai cece ni, sai ka je kuma babu sunanka a listin. To ko kuma babu ai appointment ɗinsa ba, ba shi a cikin ceton. Kuma Allah ya ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni, ba wanda zai ceto a wajen shi sai da izinin Allah. Kaga da izinin, sannan shi kansa wanda za a ceto din Ubangiji Maɗaukakin Sarki sai wanda ya yarda a ceta din. Ba ni ne, ba kawai waraka za a bani fabiya, kawai a bani paper babu komai a ce ya ceto, kawai in shiga in yi ta rubuta mutane, ba wanda za a wa haka. List za a baka a ce cetuwa na cetuwa na cetuwa na. Yasa duk abin da kuka gani akwai ceto, ba wanda zai yi musun akwai ceto. Amma inda ake saɓani a tsakanin mutane shi ne ya ceton yake. Akwai ceto wanda ya tabbata, kuma wannan shi ne domin shi ayoyin Ƙur'ani sun nuna, shi ayoyin Alƙur'ani duk sun nuna mana wanda zai ceton da izinin Allah sai an mai izini, wanda za a ceton ma sai an yarda, sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya yarda. To sai Allah ya ce wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha, idan baka samu ceto ba, baka shiga ba cikin wanda za su shiga aljanna, to in za ka ba da fansar duk duniyan nan, to ba za a amsa maka ba. Shi yasa Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law istada bi, Allah yace lalle wayanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafirci, to ba za a karba musu ba ko da ɗaya zai bada kwatankwacin ƙasa na zinariya na duniya biyu gabaki ɗaya domin ya bada kansa, ba za a karba ba. Kaga wanda yake tabbatar mana da cewa ashe mutum ba za a amsa mishi ba, kuma abinda zai bayar ɗin ba zai zama tuba ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah. Sai Allah ya ce ula'ika allazina ufsilu bima kasabu, ula'ika waɗannan wanda muka siffanta ma a baya, allazina ufsilu su ne wanda suka halaka, su ne wanda suka ɗebe alkhairi, suka yanke tsammani daga alkhairi, bima kasabu dangane da abinda suka aikata. Lahum sharabun min hamim, suna da wani abin sha wanda yake mai tsananin zafi, wanda idan suka buƙaci a sha su sha, aka ba su yashhul wujuh, yana ƙone fuska, wa yaqta'u am'a'ahum, kuma ya tsuntsunka kayan cikinsu, shi wannan ruwa. Haka ruwa yake duk wanda ya nemi ya sha, ɗan wuta idan suka yi cewa a kawo musu ruwa su sha, to za a ba su wannan ruwa. To wannan ruwan da za a ba su shi ne zai ɗauki waɗannan ababe. In aka ɗauko yashhul wujuh, gabaki ɗaya fuskar da ya taho da shi a lokacin, fuskar ka za ta soye. To kuma idan fuskar mutum ta soye, to kuma dole sai ya sha, tunda yana bala'in ƙishirwa, zai daure haka ya kwankwaɗa, saboda shi kansa azaba ce, ruwan azaba ne. A yanzu in na ɗauko ruwa na ji zafi ai zan aji, ko to shi a lahira in ka ɗauko ruwan ka yi haka fuskar ka ta soye, to ko ba ka da ikon ajiyewa, to da ai nauyi ne na azaba ruwan, da aka dole sai fa kwankwaɗa. To ya ruwan da ya soye ma fuska kuma ka kai shi baki, to ya kake gani kuma. وَتَقَطَّعُوا أَمْعَاءَهُمْ, gabaki ɗaya sai abubuwan ciki, kayan ciki gabaki ɗaya tsintsinke. بِئْسَ الشَّرَابُ, sai Allah ya ce tir da wannan abin sha, saboda abin sha ne mummuna. Kuma bayan haka وَعَذَابٌ أَلِيمٌ, suna da azaba mai raɗaɗi. Duk bima kanu yakfurun, dangane da abin da suka ƙaryata na ayoyin Allah, dangane da abin da suka ƙaryata na zuwa ranar tashin alƙiyama. Sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da cewa ana da'u min dunillah, yanzu na kira koma bayan Allah ma la yanfa'una, wanda ba zai amfane mu ba, wala yadurruna, wanda kuma ba zai cutar da mu ba, wa nuraddu ala aqabina, mu koma bayan bayan mu, ba'da in hadana Allah, bayan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Kallazi tahawatu shayatinu fil ardi, kamar wanda shaytanu suka batar da shi a cikin kasa, hayrana, yana cikin imuwa, lahu ashabu, kuma yana da abokai, yad'unahu ila al-huda, suna kiransa zuwa shari'a, i'tina, suna cewa ka zo mu shiryu tare da kai, ulkati inna hudallahi huwal huda, lalle shari'ar Allah ita ce shari'a, wa umirna, kuma mu an umarce mu, linuslima li rabbil alamin, mu miƙa mu sallamawa ga ubangijin talibai, wa an aqimu salat, kuma ku tsayar da sallah, wa taquhu, ku ji tsoronsa, wa huwa alladhi ilayhi tusharun, domin kuma shi ne ga wajen zuwa gare shi ne za a tara, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi, shi ne wanda ya halitta sammai da kasai da gaskiya, wa yawma yaqulu, kuma ranar da zai ce kun fayakun, kasance sai kasance, qawluhu al-haqq, lalle maganarsa zartacciya ce, wa lahul mulku yawma yunfaqu fi sur, kuma mulki nashi ne ranar da za a yi ku za a hura kafu, alimul ghaibi wa shahada, shine masanin abin da ya buya da wanda yake sharari, wa huwa al-hakim, shine kuma mai yawan hikima, al-khabir, kuma mai ba da labari. Anan ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labari, yana shaida manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi shela ga duniya gabaki daya, cewa shi ba zai kira wani Allah ba, kuma ba zai bautata ma wani Allah ba, shi yasa yake kul ya ayyuhar rasul, kace ya kai manzo ka ce wa mushrikai wanda suka yi suke shirka ga Allah, wanda suke kira ayi shirka da Allah, suna kira ku zuwa addinin su, to kai musu bayani, bayani wanda duk mai hankali zai dauka, domin mai hankali zai tabbatar da cewa mazhabar mushrikai lallai ba ta tsiyace hada Allah da wani, domin ba ta tsaya akan dalili ba, domin mahalicci dai Allah shi ɗaya ne, mai kashewa da rayawa shi ɗaya ne, shi halicci bayi shi yake sarrafawa, to ta yaya haƙƙin da ya cancanta da shi za ka ɗauki wani bawa ko kuma ka sassaƙa wani gunki ka ba wani shi irin wannan haƙƙi? Ya ce ka ce anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna, shin za mu kira koma bayan Allah wanda ba zai amfane mu ba, ba zai cutar da mu ba? Nad'u zai iya zama du'a'u mas'ala, shi ne kira na roƙo, ba za mu roƙi wani Allah ba wanda ba zai amfane mu ba, ba zai cutar da mu, ko du'a'u ibada, ko ba za mu bautatawa wani Allah ba wanda wannan din da za mu bautatawa ba zai amfane mu ba, ba zai cutar da mu ba. Kaga anan an umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar hanyar dukkan mushrikai, ya bi hanyar abinda Allah madaukakin sarki ya saukar mushi, yace wa nuraddu ala aqabina, shin sai mu koma gidan biya, wato sai mu koma kafirci? Yanzu wanda ya shiri ya gane addini, ya gane sunna, ya gane addini alqur'ani da sunna da dalili ingantacce, yake bin alqur'ani da hadisi akan fassaran sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, yake bin addini ala basirati, ya fahimci musulunci, ya fahimci addini, yanzu sai ya bari ya koma wani abu daban? Haka wannan ba zai taba yiwuwa ba. Duk wanda ya gane addini, ya gane gaskiya da dalili, ba wani kuma wanda zai zo ya ma rudu, ya kawo ma wani tatsuniya, ya kawo ma wata zance, ka saki wannan gaskiyar ka bi shi, babu. Addinin Allah yana cikin Al-Qur'ani, yana cikin ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qur'anin kansa ba fassara ta ba. Na farko fassarar da sahabbai suka yi, fassarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Shi kansa al-Qur'ani zan ajje shi akwai at-tafsir bil ma'sur. Shi kansa ina fassara al-Qur'ani farko abinda zan fara nema wajen neman sanin al-Qur'ani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fassara hadisi Qur'ani, domin shi aka saukarwa kuma shi aka cewa mutane bayani ya fi kowa sanin sa. Wannan shine na farko. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. An saukan ma al-Qur'ani dan kawa mutane bayani. Ashe farkon abinda zan fara dubawa mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Idan har na ajje magana manzo Allah nace al-Qur'ani ni zan fassara shi, to ina nufin ni zan yi sharhi in yi bayani mutane su gane, amma kad in yi sharhi kad in yi bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hankalin zai iya daukar wannan? A ce manzo Allah shi da yazo al-Qur'ani haka aka ce gashi gundarin bakin karanta musu bayani ga sharhi ba naka bane ba, amma ni malami yanzu da nake tafsiri zan muku sharhi in yi ku bayani ko yarda? Bayanin da sharhin waye kamata a yarda? Bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk wani sahabi, ya fi na duk wani malami, ya fi da duk wani wali, ya fi na duk wani shehi, ya fi na duk wani malami. To shi yasa farko in ka dauko al-Qur'ani, shi yasa in kuka muna karanta inda fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mu karanta hadisi. To da shi yafi kowa sanin al-Qur'ani, shi yake fitowa da al-Qur'ani dalla dalla abi. Duk wanda ya ajje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe, to halaka zai yi, ba zai gane al-Qur'ani ba. To sai kuma me sahabbai suka ce? Fassara sahabbai, sahabbai in sun yi ijma'i akan tafsiri, to wajibi ne mutane su tsaya a kai. Idan suka rarrabu, to sai ka duba wanne ne hujja mai ƙarfi, sai ka yi. Sannan fassarar tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. Sannan wataƙila akwai wasu abubuwa sabbi da za su fito na ijtihadat na malaman yanzu. Za a samu abubuwa tunda rayuwa ba a tsaye take ba, ana ci gaba ta kowane hanya, ta kasuwanci, ta administration, ta zamantakewa, ta mulki, ana samun ci gaba. To musulunci ba zai zamanto yayi naɗe hannu akan ci gaban da duniya take samu ba. Shi yasa ai kun ga wasu qawaidul amma, musulunci yazo qa'idodi general rules. Wannan general rules din suka zamanto a cikin su za a iya ɗauka hukunce-hukuncen sabbi abubuwa ya ba da ƙa'idoji. Wataƙila wani zai zo ya tambaye ka cewa me ya hukuncin ciniki a telfon, a buga waya a yi ciniki, me ya hukunci a intanet? Kaga wannan baya buƙatar ka jawo aya ko hadisi ka ce ga inda aka ce intanet, ga inda aka ce telfon. Saboda ba inda za ka samu telfon. To amma menene musulunci ya ba da ƙa'idoji na ciniki? Yace in ciniki akwai jahal a ciki, duk cinikin da ka jahilci abin da za ka saya, to bai halatta ba. To sai ka ce in za ka yi ciniki a telefon, ya kamata a ce ma kar ka jahilci abin da za ka saya. Zan saida ma talabijin, ina da talabijin inci 40 na saya, kawo kuɗi, sai ce wannan bai halatta a musulunci ba. Saboda ni ba zan kawo ma ba aya ko hadisi da ta ce a talabishun wanda aka yi kaza haramun ne a yi ciniki, ko sai dai ga kuma ka'idar daga cikin abubuwan da aka hana ciniki akwai in an jahilci abin da za a saya, to ka jahilce shi. Amma in nace zan sai da ma talabijin 40 inches Panasonic made in Japan sabuwa ba a bude ta ba, to kaga wannan ka gane sai mu yi ciniki, to nawa ka sayan mun ta internet na saya ma in tura ba kuɗi ka aiko mun, ba jahala a ciki. To kaga haka ake fahimtar addini. Sai kuma hadisai ingantattu, su ma hadisai ingantattu wanda suka inganta irin wannan, ya sahabbai, ya tabi'ai, ya tabi'ut tabi'in da suka fassara wannan hadisan. To wannan shine, to lokacin da ka samu addini a haka, ka fahimci wani hukunci a haka, ka fahimci addinin musulunci a haka, to kawai wanda yazo kuma ya maida ka baya, wani kuma ya zo ya ma rudu ya ce ai Allah da ya kaza ai Qur'ani an ka za a kare shi hadisi ba a kare shi ba ai kaza za a yi kaza to waɗanda suka ruwaito Qur'anin su suka ruwaito hadisin shi ma nan gaba zai zo ya ce mana Qur'anin ba a kare shi ba dan shi ma Qur'anin ai ruwaya akwai qira'a qurra akwai ruwan a ce qira'a ibnu kasir qurqare ibnu kasir a karkashin shi akwai rawi kaza da kaza ita ma haddathana anwana kuma waɗannan rijal din da suka ruwaito qur'ani sune dai suka ruwaito hadisi in kace a can ƙarya ne to anan ma me yasa nan kace daidai ne daka wa nuraddu ala aqabina kada mu sake mu juya bayan mu ba'da izhadana Allahu bayan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu bayan Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai da fahimtar addini irin wannan fahimta fahimta ta gaskiya hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam in kuwa ka zama haka bayan ka gane gaskiya wani yazo yama jawabi yama zakin baki ka sake ta ka koma baya to sai ka zama kan lazita hawatu shayatin fil ard sai ka zama to kamar wanda shedan ya batar kamar sal rajulin shi sa ibnu kasir yace kamar sal rajulin khazar kharaja ma'a qaumin ala tariq kamar mutum ne wanda yake ta tare da mutane suna tafiya fadalla tariq sai ya bata tahayyar bu shayatin sai shedanu suka rikitar da shi suka batar da shi akan hanya wa ashabuhu ala tariq kuma abokan tafiyarsu su suna kan hanya faja'alu yad'unahu ilayhim yaquluna sai suka suna kiran su suna cewa eh itina fa inna ala tariq zo mu dawo mu muna kan hanya fa aba an ya'tiyahum sai yaqiyu fadhalika mithlu man yattabi'uhum ba'da al-ma'rifa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan shine kwatankwacin waɗanda suke kan hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam suka san hanya wa muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yad'u ila tariq anan wannan misalin manzala ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kwatanta shi yana kan hanya yana kira ku zo hanya ta gaskiya me tace wa tariq huwa alislam kuma hanya shine musulunci kamar yadda ibnu jarir at-tabari ya rawaito yasa anan kun wasu malamai in suka zo su fassara ba za ka fassara a misalin da ba yayar ba ka san mu sai muka ce kan lazita hawatu shayatin fil ard kamar wanda shedan ya batar da shi a ban kasa hayrana yana cikin rudu lahu ashabu yad'unahu yana da abokan da suke kiran sa wato sai fassara kan lazita hawatu shayatin fil ard kamar wanda shedanu suka batar da shi suka batar da shi a tafiyarsa suka rikita ma addini suka samu shubha suka kawata ma hanyar sabo da hanyar kafirci hayrana ya zaman to gashi nan ma ya rikice bai san me zai yi ba wannan ya biyo yau ya saurari wa'azin yan kala katu su yi bayani su yi ake gaskiya ne fa sai da abin da ya zo ya fahimu ahli sunna su ce kaza da kaza gaskiya ne yanzu saboda hayra rudadde ne bai san menene ba gaskiya ba saboda ai duk wanda bai yadda malaka wani ma'auni da zai iya ai gane shin nan hujja ta bayyana ko bata bayyana ba to zai mai da kwakwalwarsa zai zama hayra kwakwalwarsa za ka zama to kamar ban a fili yanda ka san bal a fili nan ba biyar ya doko kai doka shida shida ya doka takwas takwas ya doka bakwai bakwai ya yi kurosin da kai nan ba tara ya dake ta ko ta fita jeji haka za a yi ta yi da kai wallahi haka za a yi ta a tsayuwa da yadda ka san bal haka za a yi da kai amma in kana da malaka kana san cewa ayar da aka jawo da hadisin da aka jawo tukunna akwai hujja a wajen bayanin da aka yi ya dace da ingantattun hadisai ya manya-manyan malamai suka fahimci abin ayat da wane fassara ni dai na san su imamu ibnu kasir su imamu qurtubi sai Imam Tabari da sahabbai sun fi wannan malamin yanzu da kike gani a yau gashi nan sun fi shi larabci, su larabawa ne sun fi shi ilimi, duniya ta yadda su shi, shi ko a Najeriya ba in ka je Lagos ka ambaci sunansa ba a san shi ba. To ya zai fassara mun abu ga wanda wannan malaman suka fassara in bar na waɗannan in kama nashi, wanda in ka ce ya rubuta ya yi larabcin minti biyar ba kuskure ba zai iya ba. To ta yaya kaga sai zama ka zama hairani a ruɗe kake baka san hujja ba. Yazma lahu ashabun yad'unahu ila al-hudatina, kana da masu wa'azi wanda suke kiranka zuwa shari'a, kuma shaytanu suna kiranka zuwa bata. Wannan shine halin mutane da baki ɗayan su sai wanda Allah ya kiyaye. Ima wanda zaka samu ga sha'awa, ga shedanci, ga jin dadi, ga soyayyen zuciya tana fuggarsa, ga imani, ga tsoron Allah, ga tunani yana fuggarsa, to zaka je zuwa shari'a da imani ko zaka bi abin da son zuciyarka dinnan yake kiranka? Wannan dai a takaice kiran shaitan da hanyoyin shaitan suna taruwa a kan mutum kowane lokaci. Za ka ga manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya sa ya ce mana hanyar wuta an lulluɓe ta da abin so, hanyar wuta an lulluɓe ta da abubuwan so, hanyar aljanna an lulluɓe ta da abubuwan so. Ga dawa'i shayatin, shaitan suna kiransa. Ga kuma annafsu, ranka wadda amaratun bisu'i ne, mai yawan umarni ne da mummunan aiki, tana kiranka. To wanne za ka zaɓa? Ko dai ka bi shaidan, ka bi soyayyen zuciyarka wanda za ka gangarar da kai cikin halaka, ko kuma ka bi hanyar shari'a ka riƙa Ubangiji Maɗaukakin Sarki wanda za ka shiga cikin sa'ada da ka ƙauracewa mummunan hanya? Shi yasa sai Allah ya ce ƙul ka ce inna hudallahi huwal huda, shari'ar Allah ita ce shari'a. Babu wata shari'a wadda ta kai hanyar Allah da shari'ar Allah wadda ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abinda ba wannan ba to bata ne. Wa umirna, kace mu an umarce mu linuslima li rabbil alamin, musallama ubangijin talikai. Sallamawa shine ka sallama mishi da tauhidi, ka sallama Allah da umarninsa da hani, ka shiga ƙarƙashin ibadarsa. Wannan ita ce babban ni'ima da Allah zai wa bawa, ita ce cikakkiyar tarbiyya da bawa zai samu, shine sallama al'amarinsa ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Sai ce wa an aqimus sala, kuma an umarce mu tsayar da sallah da rukunanta da sharaddanta. Wattaquhu, an umarce mu mu yi takatsantsan dangane da bin Allah. Wa huwa allazi ilayhi tusharun, domin Allah Maɗaukakin Sarki ranar tashin alkiyama a wajen shi ne za a tattara mu. Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi, shine ya halitta sammai da ƙasa da gaskiya, domin yayi umarni ga bayi yayi hani a gare su, domin ya ba su sakamako in sun aikata abin kirki, ko ya musu uquba in sun saba mishi. Allah Maɗaukakin Sarki shi ya halitta sammai da ƙasa bil adli, da adalci, kuma shi yake juya su. Wa yawma yaqulu kun fayakun, ranar tashin alkiyama abinda Allah Maɗaukakin Sarki zai kasance kawai sai kasance. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, kuma al'amarin shi kalamshil basari aw huwa aqrab, kamar tsiftawar ido ko kuma ya ma fi kusa da wannan. Daka haka al'amarin Allah yake, qawluhu al-haq, lalle maganarsa gaskiya ce, ko lalle maganarsa abin zartarwa ce wanda babu shakka a ciki. Maganar Ubangiji Maɗaukakin Sarki ai da ban a duniya da lahira abin zartarwa, me yasa aka ce a duniya lahira abin zartarwa ce? a duniya Allah ya yi umarni a yi sallah, wani ya ki, a yi azumi wani ya ki, wani ba zai zartar ba, amma a lahira ba wanda ya isa Allah ya ce a yi nan ko a yi kaza ya ce a'a. Qauluhul haqq, maganarsa zartacciya ce, ba wasa ba sakaci a ce. Walahul mulku yawma yunfaqu fis sur, kuma ranar da za a yi busa kaho, busa ta ƙarshe, busa uku ce, busa biyu ce, akwai busa ta farko. Fasa'ika man fis samawati wal ardi ko illa man sha Allah, thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzuru. Busa ta farko, kowa da yake duniya zai mutu. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, ta yaya zan ci abinci, ta yaya zan sake, bayan mala'ika ya anshi kafansa ya sunkuya haka, kawai jira yake a ce busa ya busa, tuni ya rike kafansa. Duk wanda yake san mai da kasai sai wanda Allah ya so zai mutu, sannan sai busa ta biyu gabaki ɗaya kowa ya tashi. To a lokacin lahira ta yi, shi yasa ya ce walakul mulku yawma yunfaqu fis sur, alimul ghaibi wash shahada, shi ne masanin gaibi da abin da ya ɓuya da abin da ya bayyana. Wa huwa alhakimul qadir, kuma mai cikakkiyar hikima, mai cikakkiyar khibra, wanda zai ba da labari duk abin da ya faru a duniya a tsakanin bayi. Kuma ina ganin sai mu tsaya a nan saboda lokaci, inda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya kai mu. Gobe insha Allah sai mu tashi akan nisfi, wa idh qala ibrahim li abihi azara, abinda muka faɗa daidai Allah Maɗaukakin Sarki ya bamu lada, abinda muka kuskure Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya gafarta mana. Allah ka taimake mu da taimakonka. Ina ji yau akwai ɗan tambayoyi, to za mu amsa. Wannan yake, assalamu alaikum, dakta tambaya ta ita ce mutum ne matansa biyu, idan ya yi faɗa da ɗaya sai ta hana shi abinci, sai ya zo gurin ƙaramar ya ga mata sai ta bashi, ko kuma in ta kore shi daga ɗakinsa sai ya dawo ɗakin ƙaramar matarsa, haka ma amaryar sai ta karɓe shi. Shi ne ta tambaye ni tana da laifi a gurin Allah tunda ba kwananta ba ne, na ce mata ta jira in ga ba ta amsa. Ko shakka babu, idan mutum yana da mata guda biyu ko uku yana buƙatar abinci, wata ta hana ka, to ba laifi ba ne ka je wajen ɗauka ta amsa. To amma ni ina mamaki, ya za a kawo abinci ki hana ta? Wani tambayar sun aka yi sai karasa, kawai shi ke nan kawo abincin kawo tufanin, kawai in zo a ce kin hana ne, ai wallahi ba su ta ba. Yawwa, wataƙila ba kai ka kawo abincin ba, amma in kawo abinci, in kawo tufanin, kawai danni ne mijin sha-sha-sha, kawai lusari, kawai a hana ne. In ta hana ta abinci, ko kuma ta hana ta kanta tana da sha'awa kuma, to don ka je ɗayan matan babu wani abu, amma ba ta hana ta ba, to shi ne ka je wajen wata matar ba kwananta ba, to wannan shi ne haramu. Wanda suka fassara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zagaya ɗakin matarsa gabaki ɗaya, don haka ya halatta, gaskiya babu wani nassi da ya nuna in ya zagaya tara haiki da su, yana ta zagayawa ne ya gaisa da su, ya yi hira da su, inda wadda za ta bashi wani abin sha ta bashi ya sha ya fito. To kai ma in ka je ɗakinta ta ba ka abin sha ko abinci in ka ci, ba laifi ba ne ba, amma laifi shi ne kar ka tara da ita. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake zuwa zan Zainab, kaga tana bashi zuma har suka haɗa baki, yana daɗewa, suka ce mishi yana daɗewa, don haka su ce sun ci wani abu wanda ake haɗa shi, wani nau'in abinci da ake haɗa shi da tafarnuwa. Kowa in ya zo ya ce ya ji warinta, manzo Allah ya yi alƙawarin ya daina sha, shi ke nan ya ce ya yi wa nabiyyi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kaga ce dan ina da mata biyu uku na je ɗakin da ta ba ni abin sha ko abinci, ya halatta in ci, amma abin da bai halatta ba shi ne in tara da ita. wannan shi ne wanda yake dakka Allah ya ƙara lafiya a ni idan liman ya dago daga ruku yake sami Allahu liman hamida ma mu za su ce sami Allahu liman hamida ku rabbana wa lakal hamdu liman idan yace sami Allahu liman hamida ma mu a bayyane zai ce rabbana wa lakal hamdu a boye su kuma ma mu za su ce rabbana wa lakal hamdu a bayyane su ce sami Allahu liman hamida a boye naka bil aksi ne malam na zo su limamai kafin mamu su gama karatun tahiya sai ka ji sun yi sallama to zan tsaya in yi salatin ibrahim ko yaya salatin ibrahimiya malamai sun yi sabani malaman wasu suka ce wajibi ne a tahiyar ƙarshe mustahabi ne a tahiyar farko to kaga wanda suka ce mustahabi ne a tahiyar farko to kaga in ya tashi za ka tashi domin bin liman wajibi ne انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبر اما عند suka ce wajibi ne da haka zaka yi sauri ka gama salatu ibrahimiya kuma in ka fahimci haka ni ina ganin ka fahimci liman yana saurin tasowa to ai kai zaka yi maza kai saurin karatun yanda zaka shigar da salatu ibrahimiya ba kullun ka tsaya attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi kuma ka san liman sauri yake to ya za a yi suka tafiya tu lillahi ka tsaya tuna kai ba tuna 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 ba kai yanda za ka yi Allahu akbar ka gama kai ma ka tashi wasu kuma da nan suka ce salatu ibrahimiya ga baki daya a waje biyu wajibi a sahun farko a zakka tafiya farko da tafiya karshe suka ce wajibi dan akwai sabanin malamai da yawa wannan shi ne malam wani lokaci a cikin karatu tambaya take zuwa in an kammala karatu zan iya daga hannu in yi tambaya a'a sai dai ka rubuta dan kace zaka daga hannu nan sai ai ka daga daga hannu wani ma in ya daga hannun sai fada muku sharhi har gonarsa da yaje da abin da ya faru a ƙauyen sunan mutumi kaji to shine matsala sai ka ake hana akwai wanda magana su ba short suke ba ta kawai malam ne kaza in yazo sai ya baku labari ko ba in baku saurari labarin nan ba laifi ne shi so yake dole sai ya baka labari to in ka bari haka wani sai minti biyar yana baku labari sai yasa aka ce a rubuto to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh